مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. باهك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a cikin wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Laraba daren Alhamis, yau 27 ga watan Jumada al-Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 14 ga watan biyu miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 80 daidai, kuma muna cikin azkar na bacci, azkar na wato wanda mutum yake karantawa lokacin da ya zo kwanciya bacci, ko waɗanda aka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa kuma ya karantar da al'ummarsa cewa su karanta lokacin da suka zo kwanciya bacci, waɗanda su za su zama kariya ga mutum, su zama kariya ga mutum daga shaidanu, su zama kuma kariya gare shi daga wasu abubuwa da za su iya cutar da shi bayan farkawarsa ko cikin dare. Yake cewa wa fi Tirmidhi an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه، وإن كانت مثل زبل البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وانا حديثي دقى تشكين جامع الترمذي ya fito da shi daga Abu Sa'id al-Khudri. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man qala hina ya'wi ila firashihi, wanda yazo kwanciya yazo abin gurin kwanciyarsa sai yace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu, ina neman gafarar Allah mai girma wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi, al-hayyul qayyum shine rayayye kuma mai tsayayye da zatinsa, wa atubu ilaihi kuma ina tuba gare shi, 3 marratin ya faɗi waɗannan sau uku ghafara Allahu lahu dhunubahu, to Allah zai gafarta masa zunubansa, wa in kanat mithla zabadil bahr, koda sun kai misalin yawan kumfar kogi, wa in kanat adada ramli alijin, koda sun kai adadin rairayin wani guri da ake kira alij, wa in kanat adada ayyamid dunya, koda sun kai adadin kwanakin duniya. Wannan hadisi kamar yadda yace Imam at-Tirmidhi shi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Jami', sannan kuma bayan ya fitar da shi a ƙarshen hadisin yake cewa gharibun la na'rifuhu illa min hadith al-Wassafi, hadisi ne garibi wato ba shi da wata hanya sai hanya guda daya, hanyar wani mutum da ake kira al-Wassafi. Wani hadisi baya ga Tirmidhi al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin littafinsa al-Musnad, hakanan Abu Ya'la shi ma ya fitar da shi a cikin al-Musnad, hakanan al-Baihaqi a cikin littafin al-Asma'i was-Sifat, da Bagawi a cikin Sharh as-Sunna duk sun fitar da wannan hadisi. Kuma kamar yadda Tirmidhi ya faɗa yana nan a cikin littafin Tuhfatul Ashraf na al-Bizzi, Tirmidhi yana cewa ƙarshen wannan hadisi cewa hadisi ne gharibi, abinda yake cikin maqbu'a hasanun gharib, hadithun hasanun gharib, amma abinda yake cikin littafin al-Mizzi Tuhfatul Ashraf babu kalmar hasan, cewa hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadithi al-Wassafi. Al-Wassafi shine Ubaydullah ibn al-Walid al-Wassafi, wanda mai ruwaya ne da malamai da dama suka soke shi, sun raunana shi kwarai da gaske, su Yahya ibn Ma'in, su Imam Ahmad, sudara kudni da sauransu surwai sun raunana shi wannan rawi wanda kuma shi ya kadaita da rawaito wannan hadisi to da hadisi ne isnadin sai da rauni kwarai da gaske isnadin sa da'ifun ne jiddan abinda hadisin ya kunsa shine ambaton wani zikiri wanda shi ma ake fadar sa lokacin da aka zo kwanciya shine astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mutun ya fade shi sau uku astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa ina neman gafara Allah alazim wanda yake da girma wanda yake da girman sunaye girman sifofi girman ayyuka alladhi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi alhayya ko dai kace alhayya bin nasb zamana badal ne na Allah astaghfirullah alhayya ko ya zama alhayyu ya zama badal ne na wannan zamiri huwa illa huwa alhayyu ko kuma ya zama khabar ne na mubtada mahzuf ai huwa alhayyu alqayyum alhayyu shine rayayye wanda yake da rayuwa cikakkiya sannan alqayyum shine tsayayye da zatinsa wanda baya da bukata gurin kowa shine yake da bukata a wajensa wa atubu ilayhi kuma ina tuba gare shi mutum ya faɗi wannan sau uku hadisin yake cewa ghafarallahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zanubansa wa in kanat mithla zabadil bahr koda yawanta zai kai misalin kumfar kogi wato koda suna komin yawanta wannan dan asuranta maka wato a baka hoton irin yadda shi wannan ambaton Allah din yake kankare zanuban mutum idan ya faɗe su komin yawansu shine aka yi kwatancen su da kumfar kogi wa in kana adadi ramli alij alij sunan guri ne a wani guri ne a ƙauye wanda yake da rairayi da yawa to koda yayi yawan rairayin wannan guri wa in kana adadi ayyamid dunya a cikin ruwayar a cikin jami'u tirmidhi akwai ƙari anan maimakon abin nan bayan wa in kana mithla zabadil bahr ce wa in kana adadi waraqi shajar koda ya kai adadin ganyayyakin bishiyoyi sannan ya ce wa in kana adada ramli alij ko ramli alijin idan aka idafar ramli din zuwa ga alij sai zama alij din ana nufin guri wasu kuma suka ce alij ana nufin alladhi tarakama li kasratihi ay ar-ramlu mutarakim li kasratihi wato saboda yawan wannan rairayi har ya zama yayi tsiri wani kan wani wato koda yayi tsiri koda rairayi ne wanda ya tsiri wani kan wani ko kuma ka ce ramli alaj ya zama na sunan guri ne a wani ƙauye wanda yake da yawan rairayi to koda zanubansa sun kai yawan rairayin wannan guri Allah zai gafarta masa wa in kana adada ayyamid duniya koda sun kai adadin kwanakin duniya to wannan kamar yadda muka ce hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wajen isnadin sa bai tabbata ba abinda kuma duk bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba za a bautar da mutane da shi ba ba za a ce su bauta wa Allah da abinda bai tabbata annabi ya faɗa ba to da haka yana da rauni kwarai da gaske shi kansa Tirmidhi da ya kawo shi ya yi ishara zuwa ga rauninsa Tirmidhi idan ya takaita akan kalmar gharib in ya kawo hadisi ya ce hadisin gharib to yana nufin hadisi ne mai rauni to kuma haka yake a cikin littafin Tuhfatul Ashraf babu kalmar hasan duk da cewa wanda muke da shi a buge a hannunmu akwai kalmar hasan amma abinda yake cikin littafin Tuhfatul Ashraf babu kalmar hasan kuma kalmar hasan Tirmidhi idan ya faɗa nufin hasan li ghayrihi ma'ana yana da wata hanyar daban wanda za ta iya ɗaukaka hadisin zuwa ga martabar hasan shi ko wannan hadisi kamar da Tirmidhi ya faɗa la na'rifu illa min hadithil wasafi ya nuna isnadi ɗaya gare shi a wajen Tirmidhi kaga ba yadda za a yi Tirmidhi ya sifanta shi kuma da hasan bayan kuma ya yi ishara zuwa ga cewa wanda ya kadaita da ruwayarsa shine wannan al-wasafi wanda malamai suka soke shi daga ciki har da malaminsa al-imam al-bukhari shi ma ya soki wannan mai ruwaya saboda haka hadisin bai inganta ba waɗanda suka inganta a babin wato hadisan da suka inganta a wannan babi sun wadatar ba lalle ne sai an yi amfani da shi ba ya zo ta wasu wurare ba ba muqayyad babu taqyidi da da shi wannan cewa gurin kwanciya akwai inda yazo babu wannan akwai ruwayar shi kansa Abu Sa'id al-Khudri din a cikin Tirmidhi wanda babu taqyidin amma dai wannan hanya ce akwai kuma wanda yazo daga wasu sahabbai amma duka hanyoyin suna da launi وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وانا حديثي كمان دي شيء إمام مسلم يفتد ده شيء أجل لتافنسا عند تشل لتافنسا صحيح مسلم ده قروار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يجي قنشيا قال يكنتي اللهم رب السماوات ورب الارض ورب الارض يا الله اوبنجين سمي يا اوبنجين قسا ورب العرش العظيم يا اوبنجين العرش مي غرما ربنا ورب كل شيء يا اوبنجين مو كما اوبنجين كوانا ابو خالق الحب والنوى يا ونده واتو يتصا دقايا ده كما قلو قلن دبينو منزل التوراة والإنجيل يسوكد التوراة والإنجيل والفرقان دا القرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر إنا نيمن سألنك دك شر دكا ونمي شر أنت آخذ بناسيته واندكيت يريكين مقرق أسا أنت الأول فليس قبلك شيء كين نفرق باب ونأب غبانك وأنت الآخر فليس بعدك شيء كين نكر شي باب ونأب غبانك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء كيني مبيني باب وأنا أبو سمدكي وأنت الباطن فليس دونك شيء كيني نقوي باب وأنا أبو قسدكي اقضي عنا الدين وتقسدكي أبويا اقضي عنا الدين كبيا من باس السكا واغننا من الفقر كودا تدمون بتلوشي وأن حديثي كمين نقوى غني مسلم يفتد شيء دا ككاور سلسلة daga Abu Huraira Rahman ibn Safar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ala awa ila firashihi lafazin sa ayat da yake cikin sahih muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madaji'ana an naqula allahumma rabbas samawati azwa kashi wato a cikin lafazin sa a cikin sahih muslim umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa idan sun zo kwanciya su fada haka anan ya kawo mana shi da lafazin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kwanciya cewa kana idza awa ila firashihi qala idan yazo kwanciya sai ya ce amma yadda yake a cikin lafazin muslim yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartan mu idza akhadna madaji'ana idan muka zo kwanciya an naqula mu ce sai ya kawo magana ya kawo wato zikirin wannan shine ayat da yake a cikin sahih muslim haka shi ibnu tayyib ya gaisha a cikin littafin al-kalimu tayyib na ibnu taymiya sauraka bai koma ga asalin ba sai kufe shi haka sauraka da kuskuren ya faru a cikin littafin al-kalimu tayyib sai shi ma ya bi ta kan kuskuren ba tare da ya faɗa ku ba amma lafazin yadda yake a cikin sahih muslim lafazi ne na umarni ba na aiki ba akwai bambanci kwarai akan a ce yayi ko a ce yayi umarni in aka ce yayi umarni to wannan ya zama kanun ne al'am kowa da kowa ya shiga ciki amma kace yayi aikata wani lokaci ba ko ba ko shi ba wani lokaci aka iya samu aikin ya zama ya takaita kansa sai kuma sannan umarni yafi kawai mujarradul fi'l dan ya aikata ba shi yake nuna karfin abun ba na'am laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to ana buƙatar musulmi ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikata wannan abu matuƙar bai bayyana cewa kususiyar annabi bace sai idan ya bayyana da dalili da wani dalili karara cewa wannan aiki kususiyar annabi ce to anan ne mutum ba zai riƙe wannan aiki ya yi aiki da shi ba amma idan bai bayyana ba kususiya bace to kowa na da wato dama kuma abu ne mai kyau ya mutu ya koyi da annabi cikin wannan. To amma shi umarni a ce annabi ya ce ku yi, babu maganar khususiya ta shigo shi, shi yasa yake gaba da fail, ko da an samu wato cin karo tsakanin annabi ya yi abu kaza ko kuma ya yi umarni da kaza, wato ya yi magana ya ce a yi kaza, shi kuma a ga ya yi wani abu kaza daban, to magana suke gaba saboda aikinsa khususiya tana iya shiga, amma ita maganarsa damar doka ce bayan cewa musulmi ku yi kaza ko sahabbai na ku yi kaza, kaga ya shafi kowa da kowa, amma wancan yana iya taƙaita a kansa. Kamar misali a shan ruwa a tsaye, kana da wasu nusus da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye a wasu lokuta, sannan kana da kuma wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka sha ruwa ka sha a tsaye. To anan zaka ce to ai shi ya sha a tsaye, kai kuma an ce ka sha a tsaye, to sai ka ce akwai karo. To a gurin malamai babu wani karo anan, maganar sa doka ce da ta shafe ka, aikinsa kuma yana iya takaita a kansa, musamman ma idan aka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sababi ko dalilin da yasa ya ce a tsuguna shine kada shedan ya tarayya da kai wajen shan wannan ruwan, kada shedanin da ke tare da kai yana kokarin batar da kai, yana kokarin jan ka zuwa karkatacciyar hanya ya samu damar da zai tarayya da kai a cikin ruwan da zaka sha. Washarikum fil amwali wal aulad, to kazo ga yayi musharaka da kai cikin wannan ruwan da zaka sha. Musharaka nabi yace ka tsuguna, tsuguna wurin da zata magance maka bayan kai ambaci Allah, shedan yayi musharaka da kai, to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga rabon shedan, kaga shi babu shedan a tare da shi, kuma shedan bai da wani rahoton, yana da shekara 4 da yana da shekara 6 aka cire masa rabon shedan daga zuciyarsa, aka cire rabon shedan daga zuciyarsa, sannan kuma wanda yake kare din da yake tare da shi yake cewa Allah ya taimake shi ya musulunta, baya umarta shi da wani abu sai alkhairi. To kai baka da duk wannan abubuwa, to kaga dan an ci shi annabi ya sha a tsaye shi baya da wata matsala, amma kai ka sha a tsaye akwai matsala. To shi yasa ba a cewa ai to tunda ya sha a tsaye to mu dauki hannun ba wani abu bane mai nauyi mai karfi ba, karuhi ne dan ka sha a tsaye babu komai. To shi yasa malamai sukan yi tambihi zuwa ga sabanin lafazi idan an samu, ce an ruwaito daga aikin annabi, an ruwaito daga umarninsa, an ruwaito daga umarninsa, zaka ce an ruwaito daga umarninsa wanda ya yi umarni, to abin ya fi ƙarfi saboda zai shafi kowa da kowa, amma ka ce aikin sa ne tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam, kun san a cikin komai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauki na koli, wato in abu ne kamala ce to annabi yakan dauki mafi kololi wajen kamala. Saboda ko sallama aka yi masa baya sanya ansa sallama sa sai yana da tahara, saboda kullun cikin tahara yake, shi yasa an masa sallama bai ansa ba sai da yake mama, saboda yayi bauli, saboda sai da yake mama sannan ya ansa sallama. To kaga wannan aikin sa ne, in kaga zaka iya shi kenan, bismillah ba wanda ya hana ka, ba wanda ya hana ka, amma ba zaka ce wa mutane ba ya jama'a ga wata sunna an bari mutane a rika kaza a rika kaza, saboda shi a bangaren umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yake dauki abinda yake na koli, yasa yake ta ini akrahu an azkura Allah ala ghairi fahara, ba ni san dana ambaci Allah ba cikin tsarki ba, domin assalamu sura ne daga cikin sunayen Allah, to baya so ya fito alaikum assalam din nan ba tare da yana tsarki ba. To kaga kai aka ce duk sanda aka ba sallama sai kai kana da tsarki da ansa, kaga akwai tashin hankali. To shi yasa anan muka yi tambihi cewa ya kawo shi daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma abin da yake ce sai muslim umarni ne, cewa kana rasulullahi ya amuruna, haka yake a cikin sai muslim, ba kana idza awa ila firashi ba, yake ce Allahumma rabbas samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim, ya ubangiji Allah, ubangijin sammai kuma ubangijin kasa, ubangijin sammai ma'ana wanda yake shine ya kage halittar su daga babu, shine fatara samawat, ya kage halittun sammai bayan da babu su, sannan kuma shi ke gudanar da duk abin da ke tare da su, haka nan kasa shi ya kage halittar ta da babu ita, kuma shi ke tafiyar da ita kamar yadda ake gani, galibi zamu ga as-samawat taka zo da lafazin jam'i amma al-ard aka zo da lafazin mufrad ba ga al-aradin ba al-qur'ani zaga al-aradin da tilo min al-ard mithla hunna ce kasa kwatan kwacin su wato sab'a samawat na farko saboda kalmar al-araduna ko al-aradina tana da nauyi akan kanshi ba kamar samawat ba shi yasa shi kuma alqur'ani ya zo da lafuzan da suke kamala wajen fasaha na kawo lafazin al-aradina za ta zai nauyi a faɗa sannan kuma abu na biyu al-samawat ta ji cewa sama guda bakwai ce wata kan wata wata kan wata wannan an fi saurin fahimtar haka musamman a wancan lokacin a samu sama wani abu saman wani abu sama da a samu ƙasa watakila a wancan yanzu abu ne mai wahalar fahimta musamman ga waɗanda suke a wace sun san yadda ake yin gida abin nan ake yin gidaje a ƙasa a yi wani ƙasan wani ƙasan wani to amma a wancan lokacin ba za a yi tunanin haka ba to sannan kalmar al'art jins ne tana iya ɗaukar ɗaya fiye da haka kamar da ake al'insan al'insan duk wani mutum ko ɗaya har zuwa malala sun zai shiga karkashin kalmar insan inna al'insana lafi khusur ai ba mutum da yake nufi ba ana nufin jinsin mutane to kalmar al'ard jins ce tana iya ɗaukar ƙasashe ƙasa da yawa wa rabbal arshil azim ya ubangijin al'arshi mai girma da muka sha faɗa al'arshi ubangiji subhanahu wataala yana da girma girmansa ya isa ka fahimci yana da girma ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da girma duk ya sifanta shi da al'arshi al'azim to al'arshi dai mai girma idan ubangiji da girmansa ya sifanta abu da girma to ba kaska dan tsananin girman wannan abu sannan ga athar din ibnu abbas wanda yana da hukumul rafi da yake cewa al'arshi wato al-kursi aka jefa cikin al'arshi kamar an jefar da zobe ne a cikin sahara shi kuma al'arshi din nan gashi Allah ya ce wasi a kursi hu ba kun al-kursi a kursi hu samawat wal ard kursi din nan Allah ya ce ya yi ta sama da ƙasa ma'ana zai cika sammai da ƙasa amma in an jefa cikin al'arshi kamar ka jefa zoben ka ne a cikin sahara kaga wannan zai ƙara fito maka da girman al'arshi ربنا ورب كل شيء يا ubangijin mu kuma ubangijin komai ubangijin mu ubangijin komai shi halitta komai shi halitta komai babu wani abin da ba halitta sa bane kowa halitta sa ne kowa karkashin sa yake kowa mulkin sa ne kowa bawan sa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda dissan duk wanda ke sama da ƙasa bawan Allah ne babu wanda yake fita da karkashin wannan ubudiyya ta ubangiji subhanahu wataala خالق الحب والنوى wanda ya tsaga kwaya ya fitar da bishiyoyi shuke shuke daga cikin ta kwaya da ta jefa a ƙasa Allah subhanahu wataala ya tsaga ta shuka ta fito sannan wannawa annawa shine wannan dabino shi kuma in ka je aka sa shi a ƙasa shi kuma ya fitar da itatuwar dabino a ambaci waɗannan abubuwa guda biyu domin su ne abubuwan da larabawa suka sani kuma suke sun kawo da shuke-shuke na gonaki da kuma itatuwar da dabino wanda suna daga cikin abin da suke ci suke rayuwa a kai ya sa aka ambaci wannan munzilat taurati wal injil ya wanda ya saukar da taura da injila wal furqan da alqur'ani wanda su ne manyan littattafai da Allah subhanahu wataala ya saukar wadanda taura ita ce wadda annabawan manzon isra'ila Allah ya saukar wa annabi Musa annabawan manzon isra'ila suka yi ta hukunci da ita inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu alladhina hadu war rabbaniyuna al-ahbar wa tuhibu min kitabillah saraka annabawan manzon isra'ila da suka yi ta hukunci al-injil shi ne littafin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Isa alayhi salam wanda annabi Isa alayhi salam ya zo da littafin injil sannan kuma ya ci gaba da aiki da littafin at-taura mai soke duka abin da yake cikin at-taura don cewa wani ku illa lakum ba'd allazi urima alaykum kaga ba duka bane abin da yake cikin at-taura injila ta zo ta soke shi wani sashin a gura abubuwa ne wanda suke da tsanani akan bani isra'il shine annabi isa alayhi salam ya zo da halatta su sai al-qur'an shi da al-qur'ani تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان شيني للتافه القران ان كراش الفرقان ومن شيني يزول دين الربي فكان قريه لبكتيا ابدا اكلالا تاشفين الدينين كمان يادا سكذباتا سمى الدين يهودا والدين النصارى اللالا تابوهوا دداما انسكي حنير النباوة an koma ana bin hanyar wasu wadanda suke kan san zuciya da alqur'ani yazo dan ya bambance gaskiya da ƙarya da bambance gare da abawa to da kashi yasa ake kira shi alqur'ani shi yazo yake wannan bayani to aka jingina Allah ya aka kira Allah subhanahu wataala da wannan aiki nashi na saukar da wadanda da suke kai wadanda sune abinda suke raya لا يا مكاتب هذا فرقم أبن الدين أم فارق الحب والنوى الحب والنوى شين شو كش وكيد أبن لما تنزل شيء يمكن سيبينه أبن زي جينا جكي سنة منزل التوراة والإنجيل وأنا شين أبن زي جينا روحي ما كان هذا بينا بقات الدقة وأنا أبو بكر ما زي يورا يوسف تيكو وإلينا سريد إيه متى dole kula da abin da zai gina masa jikin sa ya ci ya sha mai kyau mai lafiya dan jikin sa ya gina idan ba ci ba sha rayuwa ba za ta yi ba to haka nan yana buƙatar ko abin da zai gina masa ruhin sa yana buƙatar ya ji wahayi ya ji maganar Allah subhanahu wataala ya ji maganar annabawa yana buƙatar a haskaka masa rayuwar sa ya fahimci ina ya kamata ya saka kansa to dan adam ba zai yi ba ya samu rayuwa mai kyau a duniya sai ya san abinda Allah subhanahu wataala ya saukarwa annabawa idan bai san wannan ba to shi da mutunci da tsaki ba shi da rayuwa sai yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci alqur'ani da cewa abinda ruhi ne wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wa lam yakun walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ce haka nan muka saukar maka da ruhan min amrina wani ruhi daga al'amarin ko daga umarnin ruhi ana shi da alqur'ani da shi ne dan adam zai rayu haka waɗannan abubuwa guda biyu idan aka ce za a sarrafa da ɗaya abin da to an rufe rayuwar dan adam haka dan adam ba zai taɓa rayuwa mai kyau sai ya haɗa duka biyu shi yasa waɗanda suka ɗauki janibin duniya kaɗai suka bar harkar lahira zaka sun halaka su da yahuda gaba ɗaya sun koma rayuwar duniya ce kawai a gaban su yahuda ya ɗauki annabawan Allah ba komai ba saboda yake musu jafa'i yawa Allah jafa'i yawa annabawan Allah jafa'i ya kashe na kashewa abin da ƙaryata na ƙaryatawa fariƙan kazzabtum wa fariƙan taqtulun kullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun da zama da ba sa ɗaukan annaba a bakin komai da za sun zo musu sai su kashe su alladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas fabashshirhum bi adhabin alim waɗannan su ne waɗanda ba su ɗauki rayuwar lahira komai ba ba su ɗauki addini komai ba su ne yahudi su kuma nasara da suka zo sai su kuma suka fili ta janibin ruhi saboda haka suka koma suke ta azabtar da gangar jiki saboda haka sai a ɗauka cewa azabtar da ruhi ko azabtar da gangar jiki shi ne bautar Allah har ya zama na sun ƙirƙiro rahbaniya shi ne guje wa duniya saboda haka sai a shiga jeji a zaura a tare da dabbobi a cikin jeji a riƙa cin ciyayi a riƙa cin abubuwan namun daji yake ci suna ganin wannan azabtar da jikin shi ne zai kusantar da su ga Allah wanda kuma Allah baya buƙatar ka azabtar da kanka inna allaha la ghaniyyun an ta'dhibi hadha nafsahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ga wani yana azabtar da kansa wani yana azabtar da wannan Allah baya buƙatar wanda ya azabtar da kansa me ma yaf'alu allahu bi azabika bi shakka sawa haka ba azabtar da kanka Allah ba me zai yi da wannan ka wahala kanka ba wani yake so ba abin da yake buƙata gare ka shine ka bi umarnin sa in yace yi kai in yace bari ka bari kenan to su kuma da suka dauki janibin rahbaniya sai zama da sun bar bangaren wa abin da ya shafi at-tayyibat da Allah ya halatta musu duk suna haramta wa kansu wanda daga nan ne irin wannan aqidar har ta shigo cikin musulmi har ake ganin cewa gudun duniya shine fiqh halal ma ka zauna da yunwa ka zauna cikin datti ka guje wa jama'a ka daina shiga cikin mutane sai aka dauki wannan shine addini wanda shi kuma wannan da asali an samu shi ne daga wadannan mutane
na'am
shi musulunci yazo da duka dini saboda yazo ya kula da jadabin da dan kike shi yasa aka haramta maka wasu abubuwa da su cutar da kai aka hana ka kashe kanka aka ce karka cutar da kanka wala tulqu bi aydikum ila sadaqa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima da zamana a musulunci duk wani abin da zai cutar da ganga jiki haramun ne duk wani abin da zaka ce tuci ka tuci ko ka ko da zabin kanka kai ta yi harama kanka ce ai ni na zaba a bani ai ni ina da yanci kamar yadda tura suka zace ai am free ina da yanci na a bani ni abin da nake so baka da yanci matukar kai bawa Allah ne ba wani mai yanci cikakke yancin ka bai wuce ka bi Allah ba shi ne yanci saboda haka anan zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Allah kirari da ya faɗi rububiyyar sa da samai da ƙasa saboda ya ce mafi girman abinda hujjojin Ubangiji subhanahu wataala suke bayyana ga ɗan adam halittun sama da ƙasa da Allah ya babu wani abin da ɗan adam zai ga aya ta Ubangiji karara kamar waɗannan halittu da suke gaban sa saboda haka wani littafi ne a buɗe da kowa na iya karanta shi da mai ilimi da wanda ba da ilimi da babba da yaro kowa na iya ganin irin manyan halittu da Allah ya a sama ya yi a ƙasa sannan ya faɗi rububiyyar sa ta al'arshin sa da shi ba halitta ce babba sannan kuma ya bayan ya yi takhsisi an keɓance waɗannan da ambato sai kuma ya ce wa rabbu kulli shay kuma ya ubangijin komai saboda ka kasancewa komai in dai har yake kike da rububiyyar sa da ƙasa to kuma wane ne ba zai kashe da ƙarƙashin rububiyyar sa ba to sai kuma ya yabe shi da cewa shine wanda ya yake azurta mutum da abin da zai ci inga shi cikita ta ginu da kuma abin da zai gina ruhinsa shi ne faliq al-haqqi wal nawa sai ce munzila taurati wal injili wal furqan waɗanda su ne littafai guda uku da aka saukar waɗanda suka haskaka al'ummomi masu yawa babu al'ummar da Allah ya aiko mata annaba kamar banu isra'ila babu su sannan al-furqan kuma shi ne alqur'ani wanda shi ne littafi na ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya saukar wa ɗan adam wanda da shi zai ci gaba da haskaka matuƙar da yana so zai samu kyakkyawar rayuwa a duniya da wannan alqur'ani har zuwa tashin kiyama to kaga an haɗa maka abubuwan guda biyu waɗanda ake nuna maka cewa wannan shi ne musulunci kar ka ɗau janibin duniya kaɗai ka bar lahira kar ka ce kawai lahira kai lahira ce a gabanka ba ruwanka da duniya ai wala tansa nasibaka wabda da fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sai ce a'udhu bika min sharri kulli dhi sharri a yadda yake a cikin sayyid muslim a'udhu bika min sharri kulli shay haka yake a cikin sayyid muslim ba kulli dhi sharri ba amma haka yazo a cikin littafin al-kalimu tayyib kuma wannan shine lafazin jami'u tirmidhi da abu dawud da suka fitar da hadisin haka yake a gurin su min sharri min sharri kulli dhi sharri haka yake a cikin amma al-muslim tunda shi nan ya ce mana fi sai muslim bai kawo mana maganar abu dawud ko tirmidhi ba ruwaya ce yake kawo mana ruwaya muslim to ruwaya muslim a'udhu bika min sharri kulli shay'in da cewa ya wafi tirmidhi ko fi abi dawud wanda inda zai faɗa ka kuma za a ce ya yi kuskure tunda hadisi yana cikin sai muslim ba za ka gangaro ka dawo abu dawud da tirmidhi ba to haka lafazin da yake cikin da yake cikin sayyid muslim shine sharri min sharri kulli shay'in min sharri kulli shay'in min sharri kulli shay'in a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman ka tsare ni daga sharrin komai anan ana nufin daga sharrin abin da yake da sharri an gane so haka sharri kulli dhi sharrin da yazo a cikin riwayar Tirmidhi da riwayar Abu Dawud fassara ce ta yadda lafazin yake a cikin sayyid muslim an gane ai ba komai ne yake da sharri ba akwai abin da yake da sharri akwai abin da baya da sharri annabawa da Allah ya aiko babu sharri cikin su littafai da ya saukar musu babu sharri a cikin shiriya babu sharri a cikin gaskiya babu sharri a cikin ta saboda haka akwai abin da yake da sharri akwai abin da baya da sharri to haka zaka ce min sharri kulli shay'in ai min sharri kulli shay'in min sha'anihi shar min sifatihi shar sharrin abinda yake tare da sharri dukkan wani dan adam da ba annaba ba ba mala'iku ba ba manzanni ba to akwai wani nau'i na sharri tare da shi duk sanda za a iya samun wani abin da zai cutar ko gare shi ko ga wani a tare da shi sharri ne kuma kowane dan adam yana da imkaniyar yayi abinda zai ko ya fitar da wani babu wani dan adam da Allah ya halitta da bai sa masa wannan ba illa iyaka ya kanki ya katange annabawansa daga fadawa cikin irin wannan amma sauran halittu duka baya ga annabawa baya ga mala'iku to suna iya su fada cikin wani abin da zai zama sharri sharri duk abin da zai yi muna na maka koyi muna na wani shi ne yake cewa sharri aka ce sharri ana rufe abin da zai muna na maka koyi muna na wani ka to kaga in baka yi abin da zai muna na wani ka ba kana iya yin abin da kai zai muna na kanka to kaga wannan sharri saboda haka in aka ce min sharri kulli shay'in ana nufin duk wani abin da min sha'anihi a samu sharri a tare da shi ko da kuwa ba sharri yake ciki amma tana yiwa abin sharrin ya fito daga kalmar sharri mu a wajen Bahaushe wani abu ne gingirme ne a kato amma dai ana nufin duk abin da zai cuce ka ko ya cuci wani sunan shi sharri saboda haka ko da yau ka ji abin da zai amfane ka ne kana da damar ka yi kake sharri kawo kuwa cikin wane ne ba irin haka yake ba abu nawa za ka ji cewa zai amfane ka duniyar ka da lahirar ka ko lahirar ka amma kana da ikon kai amma ba kai ba to wannan sunan shi sharri an gane shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin nan har kullun ce abin nan in za mu buɗe karatu da muke cewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wani ce ka ji mutanen da su kansu sun san sharri ya ce baka ji ba in za su yi karatu kullum sai sun ce Allah tsare su daga to shi bai san meye sharri ba shi ya fahimta ka kama wani da duka ko ka cinye kudin wani ko ka maru wani ko ka zalunci wani shi kadai da sharri ka ce sharri duk abin da za ka cutu ko wani cutu ko wani dan adam in ba annaba da mala'iku da Allah tsare ba ana iya samun haka tare da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu duk da cewa shi ba wani shuru tare da shi amma duk sanda zai buɗe maganar sa sai ya faɗi wannan ai mu ma a wajen sa muka gani muka nashi da muke maimaita ba mu muka kirkiro ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina shi ba shi ke da wannan ba amma kuma shi mai koyarwa ne ga al'umma saboda haka zai yi abinda al'ummarsa za ta kwaikwaye shi ta rika yi to kuma tunda mu al'ummar haka muke dukanmu haka muke to kaga muna buƙatar mu rika neman Allah ya tsare mu daga abinda zai cutar da mu yace wa min sharri kulli shay'in anta afidun bi nasiyati wanda kai ke rike da makwarkwadarsa makwarkwada shi ne gaban kai wato rike nan gaban kai shi ne ake cewa makwarkwada to gaban kansa wato abinda ake nufi a nan shi ne kaharu na Ubangiji galaba da rinjaye na Ubangiji komai yana hannun Ubangiji ba zai iya kubucewa ba ma min dabbatin illa huwa akhudhun bi nasiyatiha babu wata dabba ana rufe duk wani mai tafiya a bayan ƙasa face Allah ne ke rike da makwarkwadarsa shi ke rike da shi ba yadda yadda zai kubucewa Allah ba inda za ka je ka kubucewa Allah domin a ƙarƙashin mulkin shi kake rayuwa kana tafiya akan ƙasarsa kana shaƙin wasu samaniyarsa to ina za ka je ka gudu kana idan za ka gudu za ka sauka ka bar tafiya akan ƙasa ne to in ka bar ƙasa da ruwa za ka hau ruwan nawa yi sannan za ka fita da ƙarƙashin samaniya ne ba za ka fita da ƙarƙashin kana nan ƙarƙashin mulkinsa shi yasa ɗan adam abin tausayi ne yana da tsagerancin ƙwarai da gaske tare da cewa kuma yana cikin damƙar Ubangiji Ubangiji na iya yadda ya ga dama da shi amma kuma sai ka ga yana ta yin abu Allah da yake mai rahama ne mai tausayi ne sai ka ga cewa ya ƙyale shi sai ya ce antal awwalu fa laysa qablaka shay kai ne na farko babu wani abu gabaninka abinda ake nufi da antal awwalu shine annabi ya fassara da cewa fa laysa qablaka shay alqur'ani ya zo da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim haka ya kawo Allah ya kawo su shine na farko shine na ƙarshe shine na bayyane shine na koye shine mai masanin komai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara wannan ayar a cikin addu'o'insa da kamar nan ki anta al-awwalu falaysa qablaka shay kai da na farko babu wani abin da haka awwaliya da ake nufi shine ubangiji subhanahu wataala babu wani abu gabanin sa shine awwaliya da ake nufi ba wai ana nufin akwai lokacin da babu Allah ba sannan ya samu duk wata awwaliya da zaka jingina ma wani mahaluki to tana da farkon sa ne tana da farkon sa ne a ce wani ne na farkon wanda ya shigo nan na farkon wanda ya shigo nan kaga shigowarsa tana da lokaci akwai sanda bai shigo din ba amma ita awwaliyar ubangiji tana nufin babu wani abu da ya gabace shi wanda yana nufin ubangiji subhanahu wataala azali ne shine malamai suke abbara shi suke faɗa shi da kalmar al-azali yana azali ne yana nan daman can babu wani lokaci da babu shi to shine sai fassara al-awwaliyar din da cewa laysa qablaka shay'un فليس قبلك شيء فسرت ايت الاول ان غني فسرر الاول دين شيني فليس قبلك شيء باب وانا ابو غبانينك با وير نفي cewa akwai sanda babu shi ba sai ya faru sai kuma ya zama na farko an gani sauraka ubangiji subhanahu wataala da mancan akwai shi ya sifatu kuma da dukkan sifofin sa na kamala babu wani lokaci da ubangiji subhanahu wataala a ce akwai shi amma akwai wata sifar kamala da bai sifantu da ita ba sai daga baya a duk wata sifa da sifar da ubangiji al-khaliqu shi mai mahalicci ne tun gaba ne ya halitta tun bai yi halittar ba da mun mahalicci ne mahalicci ne bai fi ba za ka ce bai zama mahalicci ba sai da ya halitta misali ka ce wani malami ne a da ba malamin bari a yi ba Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون دا ba ku san komai ba amma daga ba sai ce wani malami ne akwai sanda ba malami ne eh wani injiniya ne akwai sanda da injiniyan sai zo duniya la ta'lamuna shay'an shay'an din nan da injiniyar dinka da likitancinka da waye dinka duk ka zo duniya babu su to kaga ka sifantu da sifar ne daga baya sai lokacin da ka samu abin sannan ka sifantu da su to ubangiji ba haka yake ba don haka ba za ka ce Allah ya sifantu da halitta ba sanda ya halitta ce sanda ba a halicci kowa ba tunda bai zama shi da halittar tare suka bayyana ba ba zai zama shi da halittar in ya zama shi da halittar tare suke kaga ya zama ita ma ba ta da farko to Allah subhanahu wataala khaliqun ne mai halitta ne tun gabanin ya yi halitta an gane tun gaba to haka duka sifofin ubangiji ya sifantu da su tun gabanin wani abin da yake da alaka da sifar ya bayyana akwai abin da wuce da sai daga baya shi ke da alaka da sifar zai bayyana Allah ya sifantu da sifar daga baya abin da yake da alaka da sifar misali sifar rahama sifar tausayi ubangiji ya sifantu da tausayi tun gabanin ya halicci abin da zai tausaya ba ba sai bayan ya halittar bane sannan ya zama mai tausayi to haka ubangiji subhanahu wataala duka sifofin sa su ma azaliya ne ba su da farko ubangiji ya sifantu da su shine ma'anar al-awwalu falaysa qablaka shay ki wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay kai ne na karshe babu wani abu bayan ka abinda ake nufi komai da ka sani yana da karshe amma ubangiji subhanahu wataala shine bai da karshe kamar yadda bai da farko to haka nan bai da karshe da haka falaysa ba'daka shay'un fassara ce ta al-akhiru an gane akwai ahlul kalam ko al-falasifa ko al-mutafalsifa da wanda yake tafi ya kira su wadanda suna yaquluna bi fada'il ajsam fada'il ajsam shi ne cewa duk wani abu jiki zai zo akwai lokacin da zai kare wanda wannan zai bayu cewa aljanna da wuta duk za su kare suka fassara al-akhir da cewa ana nufin komai zai kare wani mai jiki da zamanin Allah ne kawai zai wani to wannan ba shi ne ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-akhir al-akhir dai ana nufin kullu shay'in halikun komai da ka sani zai zo ya kare ma'ana rayuwarsa za ta zo amma ba ana nufin jikunan za su zama babu su ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma tayar da jikunan kuma zai sa musu rai zai dawo da su kama khalaqna awwala khalqin nu'idu irin halitta farko ita Allah zai sake dawo da ita ya kuma maimaita ta a shigar da ƴan wuta aljanna a shigar da ƴan wuta to waɗannan dukkan su za su dawwama a ciki waɗannan da aka fadi na fiha abadan waɗannan ma qalidin fiha abadan kowanne zai dawwama a ciki saboda ka asiriya anan abinda ake nufi da asiriya kowanne abu mai rai akwai ranar da babu shi amma ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake batin hayyun batin ra'iye ne mai wanzuwa babu wani abu da zai zama a bayan shine ma'ana falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir kaine mabayyananni to shi ma falaysa fawqaka shay babu wani abu sama da kai wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana nufin ulum ubangiji subhanahu wataala yana nufin daukakar ubangiji shi yasa aka ce falaysa fawqaka shay ubangiji subhanahu wataala shine al'a'la wace sabbih isma rabbika al'a'la da tsarkake sunan ubangiji ga mafi daukaka babu wani abu sama da ubangiji babu wata halitta da take sama da ubangiji don haka ubangiji ya daukaka da zatinsa kamar yadda ya daukaka da sifofinsa kamar yadda ya daukaka da ayyukansa yana da uluwul zati uluwul sifati uluwul qadri wal qahri ubangiji uluwinsa na ta kowace fuska ta kowace zamani shi yasa ce walaysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai don haka wanda yana nuna mai yana tabbatar da ulumin ubangiji subhanahu wataala cewa Allah subhanahu wataala sama yake da bayansa ba a gaure yake da su ba ya ɗaukaka wa huwa al-qahir fawqa ibadihi sama yake da bayansa wanda fawqiya ce ta shafi zati ta shafi sifa ta shafi kuma al-qahir wasu sun fasara al-zahir da shine al-qahir din shine wanda yake mai rinjaye babu wanda zai yi rinjaye kamar da ake cewa fulan fawqa fulan ko fulan zahara ala fulan idza ghalaba alayhi cewa da yafi karfin wani sai a rufa da kalmar zahara to shine al-zahir shine wanda yake rinjayar kowa babu wani wanda zai rinjaye sai a ce wani shine sama da kowa ana nufin yafi karfin kowa babu wanda yake kun karfin sai danne shi wasu fasara abin da haka sannan wasu fasara da al-zahir an cewa ubangiji subhanahu wataala shine wanda yafi bayyana da hujjojinsa da ayoyinsa waɗanda suke nuna samuwarsa babu wani abin da yake da alamomin da suke nuna samuwarsa kamar Allah saboda shi komai alama ce da suke nuna akwai shi sama cike take da irin waɗannan alamu ƙasa cike take da irin waɗannan alamu kai kanka halittarka cike take da alamomin da suke nuna akwai Allah saboda haka babu wanda ya fi shi bayyana ta ɓangaren alamomin da suke nuna wa sabuwarsa haka wanda zai yi inkarin ubangiji subhanahu wataala to wannan yana wato yana ƙaryata wato zatin sani shi ta tunda babu yadda ai fitira ta ƙaryata samuwar ubangiji tare da cewa tana jin buƙatuwa zuwa ga cewa nan zai akwai wani abu da ya fi ta babu wani ɗan adam da zai ce babu wani abu da ya fi ƙarfinsa don akwai abin da ya fi ƙarfinsa to wannan abu in ya sa shi wata mada ce to a wannan mada ɗin ya tabbata akwai abin da ya fi ƙarfinsa ba za a je gurin wanda shi babu wani abu da ya fi ƙarfinsa to shi ne Allah saboda haka al-zahir wasu fasara shi da al-zahir shi ne bi ayatihi wa dalailihi shi ne wanda yake mabayyani da ayoyinsa da dalilansa wanda suke nuna samuwarsa suke nuna tabbatarsa suke nuna cewa shi ne cancanci abota masa al-batin wa anta al-batin wa anta al-batin falaysa dunaka shay kai ne a koye babu wani abin da yake ƙasa da kai anan al-batin ana cikin ubangiji subhanahu wataala babu wani da zai iya riskar haƙiƙanin kunnin ubangiji babu shi yasa shi ne ya san kansa shi yake sifar da kansa da kansa duk wanda zai farka labarin ubangiji subhanahu wataala sai dai in zai ga dama gaskiya sai dai ya baka labarin da shi ya bayar da kansa ko ya sanar da manzansa ya fara haka ba la tudriku al-absar babu wani ido da yake iya fitarsa fi nurul anna arahu ta ya zansa saboda haka ubangiji subhanahu wataala duk da bayyana sa cikin hujjojinsa to kuma a koyo yake ta yadda ba za ka iya ba da haƙiƙanin sifofinsa ba za ka ce Allah yana ji Allah yana gani Allah yana tausayi Allah yana halitta amma ba za ka iya faɗar haƙiƙanin yadda jin ubangiji yake ba za ka iya faɗar haƙiƙanin wato kunhin yadda ganinsa yake ba ya sifantu da waɗannan sifofi kuma sifofi ne waɗanda suke sifofin kamala tare da shi ba ma za ka iya faɗa haƙiƙanin su ba to kaga wannan a bayyane yake kuma a koyo yake tunda ba za ka iya faɗar haƙiƙanin ba ka iya haɗa da yadda ilimin hatta sunayensa da sifofinsa iya wanda ya gaya maka su kawai za ka iya sani shi yasa a harkar tauhidi ko harkar sifofin Allah da sunayensa ba a san azarfa ba ka da ikon ka ce bara ka fada wa Allah wata sifa wanda shi bai sifa ta tare tunda baka gaishi ba abinda ka gani ko ka taba ko ka ji a jikinka shine zaka yi ba da labarin ko wani wanda yaje ya gano shi zai ga ba to waye yaje ya gano shi ya tace baka ga yadda na gaishi da yadda na gaishi za ka karbar wannan labarin da shike kuma ka isa ba ka da shi ba ka da shi ko Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana ta magana ne babban kansu ta magana kan ya ga ubangiji ko bai gani har nan Aisha take cewa wanda duk ya ga ya maka annabi ya ga Allah da idan sa to yayi ƙarya ana ce la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar malamai suka ce to hatta waɗanda suka ce ya ganshi suna nufin ya ganshi bi ainihi al basira la bi ainihi al ra'si da idan basira ya ga ba da idan sa ba karfai idan sa ba haka annabi Musa da ya nemi ganin shi falamma ta galla rabbu min jabal ja'alahu dakka Musa sai saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a wuri saboda shi zai sifar da kansa shi zai faɗa ce ga yadda nake a shi ka ga wani zo ta jayayya ya ce ba haka Allah yake ba shi saboda yana ganin ba zai fahimci haka ba to da mun dole sai ka fahimta ka fahimci abin da ka fahimta sauran kuma ka bar wa Allah abin da din sa saboda ka babu wanda zai baka labari sai Allah an tuba alamu amin la shi yasa da yace laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ya tabbatar wa da kansa ya kore ya fara kore wa kansa mithliya ya babu wani abu kamar shi sannan sai ya tabbatar wa da kansa ji da gani kamar yana gaya mana ne cewa ya sifantu da ji da gani ku bayina kada ku ga kuna ji kuna gani ku ce ni ba na ji ba na gani ni ma na sifantu da ji da gani sai dai ku sani farkon ayar yana muku bayani ya nake laysa ka mithli shay babu kuma wani abu da ya kamata mu ji na da naku ba dai bane gani da naku ba dai bane to idan mutum ya dauki wannan ka'ida to ya fita daga dukkan wani rudani da za a zo a yi ta jayayya kan cewa ana sifanta Allah da kaza ko ba a sifanta shi da kaza kawai Allah ya sifanta kansa da abin da ko bai sifanta ya sifanta shi kenan sai ka bar shi ce ya daidaita akan al'arshi ce aya bai daidaita ba istawa shi ne bai daidaita ka yadda istawa din alqur'ani take yi waye ne alqur'ani waye magana waye magana Allah to antum a'lamu am Allah to ku da Allah waye fi sani kai ba ganin shi kai ba dan me zaka kore masa abin da kai hatta ba mu korewa ba za ka kore abin da ba akwai mai waki mai wani mawaki da yake cewa Allah yana ji bila uznai yana ji ba da kunnuwa ba Allah ya tabbatar mana yana ji bai gaya mana da me yake ji ba bai tabbatar da kunne ba bai kore kunne ba kai in ka ce ba da kunnuwa ba waye ya ce maka ba da kunnuwa korewar ita kanta tana buƙatar dalili ba za ka tabbatar ba sai da dalili haka nan korewar ba saboda haka ya ce ba yana ji to shikenan ka tsaya yana ji amma da me yake yi bai gaya maka ba da inda ya faɗi kunnuwa shikenan sai ka faɗa to bai faɗa ba to kuma ya kore bai kore ba don me kai ka kore ka gan shi ne baka gan shi ba to haka sai ka tsaya wannan shine babin gaibi haka yake babin gaibi haka yake shi yasa ko da sifar bala'i ko da ce ba maza bane ba mata bane kun sha ba ka wannan kuskure ba mata bane wannan haka alqur'ani ya kore musu rubuta waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ilaha ashhadu khalqahu fasubtu shahadatu wa shahadu Allah ce sun maida mala'ikun da su bayan Allah ne maza a mata Allah ce kun ga san da na halicce su mata ka ga musu inkarin cewa mata ne to ba maza bane ina aka ce ba maza bane ba maza bane yanzu jibril wa muke sawa da jibril ba ta ko na miki ko to yakhudhi anna ad-dayna wa akhdina min al-faqr ce ka biya mana bashi kuma ka wadatar da mu daga talauci wannan shine karshe bayan duk tawassuli da kirari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai kuma karshe wannan addu'a cewa Allah ka biya mana bashi anan ya kunshi huququl ibad huququl lahi wa huququl ibad ka san mu nan da ake bashi kowa sai tiro da bashi da ake bashi baya tiro da bashin Allah da yake kansa bashi anan ya kunshi bashin Allah da bashin wasu akwai su aka amma dai bashin Allah shine abin da ya dora maka ka ga cewa ka biya to akwai abin da zaka iya sakaci ko ka tashi bayarwa ba duka ba to kaga bashi waye zai biya maka shi Allah shine taya ya kai maka ya maka sitira kai sallah amma akwai wasu abubuwan da ya dace kai ba sallah ba kai ba ko wata sallah ba da kai ba a karba ba ka sani ba ta samu matsala kaga ba shi ke a zanta waye zai biya maka ita da gobe kiyama da lafiya shine Allah saka kalmar addini anan karka dauka bashin da yake tsakaninka da abokinka ko da abokin kasuwancinka a'a ya kunshi wannan amma bashin ubangiji shine na farko shi yasa annabi ya ce wa dainullahi haqqu bil wafa bashin Allah ma shi yake cancanta ka biya inda ka sani wa aghnina min al faqr ka wadatar da mu daga talauci daga babu wanda ya nuna maka cewa musulunci bai zo da yaban talauci mutlaka ba a yabi talauci don yana talauci daidai kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba ya yi haƙuri da kuma yana wata martaba take ta wasu manyan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su wannan tabaka daga fuqara il muhajiri fuqara ya zama da siffarsu ta farko da Allah ya faɗa kafin ya faɗi muhajiri din sai da ya faɗi siffar fuqara da kasancewar mutum Allah ya jarrabe shi da talauci ya yi haƙuri to yana cikin wannan tawaga da sai kuma samu sakamako a kan tsabar ubangiji mabuwayi lokaci ya yi za mu tsaya nan da mu kai daidai da ubangiji ba mu lada da mu kai da kuskure Allah ya kai mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum
ya haƙuri a gama dan Allah